Ya Allah, ya Allah, na roka. Allah ni kai ne na roka baro kika tan ka huiba. Ku jama'a tambaya nike da. Ku jama'a tambaya nike da.
Idan dai za a gyara harkar da ta shafi auratayya, to za a ceto maza da yawa daga cikin zaluncin wasu mata. Za a ceto dandazon mata daga zalunci mafiya yawa na mazaje da jahilci da rashin kima da rashin mutunci.
Cin zarafin suna faruwa ne a yayin da ka karya sharaɗin auren ko ka tozarta alƙawuran auren da aka ɗauko aka baka.
Cikin sa ilimin fa yanzu abin da aka karkata. Mutane sun mai da ilimi kawai saboda su samu abin da za su samu na sana'a. Amma ba ma yanda za su rayu ba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu, mun ɗauki makonni muna neman haske akan rashin fahimta da ake samu dangane da 'yancin mata da ya hana mata a ƙasashen nahiyar Afirka da dama iya ba da gudunmuwa mai ma'ana ga ci gaban ƙasa. Kafin mu sallama da bakin da muka gayyata da suka hada da Barista Aisha Aliyu Tijani da Comrade Yahaya Shuaibu Ngogo da kuma Ustaz Abubakar Abdulsalam Babangwale. Ustaz yana kan lissafta gabobin da aka samu sabani lokaci ya kwace mana, inda kuma za mu tashi kenan yau a tattaunawar da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya jagoranta.
Na shida shine a daidaita mace da namiji akan abin da shafi harkar wasanni. To kusan in ka dauki wannan tadar ta abin da shafi harkar wasanni, zaka ga mafi da motsa jiki, zaka ga mafi yawan abin da aka tabbatar ya ci karo da tsarin musulunci da sauransu. To sai kuma abu na gaba shine abin da shafi harkar entertainment, abubuwa na ya ake fasara shi nishadi da sauransu, shi ma anan zaka ga ya ci karo da abubuwan da suka shafi addinin musulunci. To kira zuwa ga tabbatar wa da mace yanci, galibi ana hada shi ne da waɗansu matsaloli waɗanda mu a musulunce abinda muke kira zuwa gare shi shine komai a mai da shi gidansa. Ai kira zuwa ga gyara abinda shafi harka auratayya. Idan dai za a gyara harkar da ta shafi auratayya, to za a ceto maza da yawa daga cikin zaluncin wasu mata. Za a ceto dandazon mata daga zaluncin mafiya yawa na mazaje da jahilci da rashin kima da rashin mutunci.
Comrade, zancen fassare-fassare da fahimce-fahimce na magana yanci din nan, ta ina ne kake ganin za a faro domin ya zama cewa an kalli alƙibla guda a daidai lokacin da kuma ake la'akari da addini din nan da al'ada din nan da sauransu? Domin bayanan da kuka yi sun nuna addini na taka rawa, al'ada na taka rawa, duk da cewa kuma wata matsala da aka gano shine kamar ba a karatu sosai musamman na abin da ya shafi doka, ko da su a cikin 'yan majalisa din, sannan su ma malamai an ce ba sa nazariya akan abubuwan da suka shigo sabbi kafin su fitar da matsaya. Wace hanya za a bi a ga an samu alƙibla guda a duk lokacin da abu ya bujiro a ƙasa, musamman dangantawa cewa matan nan dai ƴancin su an fahimce shi kuma an ba su shi?
To na farko dai girmama ilimi. Babu wata ƙasa da za ta ci gaba, babu wata ƙasa da za ta iya fahimtar komai muddin ilimin ta gurbatacce ne ko ba shi da gaskiya. In ka kula zai zama kamar abun mamaki in aka ce ba ilimi a ƙasar nan. Kasancewar da primary ta yawa, private secondary school, private primary school, gun makarantun gwamnati, makarantun da sauransu, to amma akwai tabbataccen abin da ake kira functional education, ilimin da yake na hakika ne da za a iya fahimtarsa. Abinda nake nufi, ilimi ne da zai zama mai amfani ga al'ummar ƙasar. Shi kansa ilimin fa yanzu abinda aka karkata a kai shine mutane sun mai da ilimi kawai saboda su samu abinda za su samu na sana'a, amma ba ma yanda za su rayu ba. Abinda nake nufi shine yaya za a kawai a samu wani abu da za a iya samu a ci abinci, a gina gida, a hau mota. Bayan wannan babu wani sauran ragowar ta rayuwa, wannan ba wani abu bane mai muhimmanci a gun al'ummar nan. To akwai buƙatar ita kanta harkar aure gaba ɗaya a fahimce ta. Da mutane ba su da cikakken ilimi, amma suna da haƙuri da imani, kuma sun dore akan al'ada, akan girmamawa, akan girmama ɗan adam shi kansa musamman. Ka san babu lokacin da ake ƙasƙantar da cin zarafin ɗan adam, bil adam ma jinar irin wannan karan. musamman ma in ya hada abu da talauci ko wani ya fi karfin wani ta ko irin siga zai iya kasa da shi. Shi yasa tsohon sakataren majalisar dinkin duniya Kofi Annan yake cewa you can't have development without security and you can't have security without development. Yace amma you cannot have both without fundamental human rights. Ba za ka iya samun cigaba ba tare da tsaro ba kamar yadda faɗa, sannan ba za ka iya samun tsaro ba ba tare da cigaba ba, sannan duk cikin su dinnan ba za ka iya samun abubuwan nan guda biyu da tsaro da cigaban ba ɗaya daga ciki zai iya tabbata muddin ɗan adam ba shi da kima. So mai muhimmanci saboda duk waɗannan abubuwan saboda ɗan adam ake yin su, to muddin ɗan adam ɗin da ake yin don su ba shi da wuce kima da martaba da za a kare masa tasa. Saboda haka abin da ya kamata ya zama a nan dole sai an san kima ta ɗan adam, an san daraja ta, kuma menene zai tabbatar da kima ta ɗan adam shine ilimi. Ilimi ne zai gaya ma cewa ga irin darajar ɗan adam yake da shi, kuma ga inda ya kamata ya zama.
Amma kuma gashi ana karatu ta gashi digiri ko wanne gida ko ina gashi na.
Ai kuma gani.
Bunni da fargaba.
To ai kamar yadda Malam Aminu Kano yake faɗa shi, Allah ya gafarta masa, yake cewa wai ilimi ya tashi ya bar sani. Akwai dumbin sani na mutane amma ilminta ilimi na rayuwa. Yanda za a yi a rayu akwai abin da ake kira life skills ne, yanda za ka yi rayu da lafiyarka da zamantakewarka ta yau da gobe da ma yanda za ka iya magana da mutane da ɗanka, ƴarka, mutum na waje da shauransu. In ka kula fa mutane yanzu kowa a tunzure yake. So wannan tunzurewa ya sa miwa ne wannan abin yana fitowa ne daga cikin gida, saboda haka wannan tunzurewar da ake a waje za ka ga mutum ɗan ƙanƙanin abu aka yi ma a kan titi sai ka je wani irin zagi. To yana shiga cikin gidansa. Ni sa amma ce haka zai mata yanda aka masa wajen nan sai ne da irin wannan abubuwa. To wannan shine ya jawo irin halin da muke ciki na shin jin dadin zaman, na shin ganin girman shi kansa auren. Jiya naji wani malami naji dadin maganar da yake fara, yake cewa duk mutumin da ya abu uku da gaske yake, duk mutumin da ya aure yazo yace aure zai yazo ya tare mutane da shirinsu, to ba magana wasa a cikin aurenka aure, maganar ce ta gaskiya. Sannan duk mutumin da ya saki mace yace ya saki ta, ba maganar wasa a ciki da gaske yake. Sannan duk mutumin da yace ya dawo da ita ba maganar wasa a cikin harkar dawowa, magana ce ta gaskiya. Saboda haka kaga kenan akwai abubuwan da ya kamata mutane ma su fahimci cewa to aure magana ce mai muhimmanci da wani da kawai mutum zai waye gari ya bushi iska ya ce ya saki mace. Duk irin wahalhalun da aka sha da yanda aka yi mata jinin da kazo kawai ka bugi kirji ka ce ka saki ta ba tare da kowane irin la'akari ba. Akwai sakin da yawa da gaske kashi 90% na sakin da ake basa halatta.
Barista, a wannan yanayi da kwamar ya yi magana, me yake tunanin makomar mata? Ga ilimin kuma amma ba a aiki da shi.
Gaskiya kullum ne ma ina tambayar kaina, gari kamar Kano duk channel din mun fi muna da yawan gidajen radio da gidajen TV. Duk wacce ka bude a duk sanda kake so da awan da kake so ana wa'azi ana fadan Allah da Annabi. Amma a ce mun fi kowa karya ka'ida musamman akan dokokin aure. Saki in ka je kotunan da gingimin kenan, in aje musamman rashin kula da matar da ka aura da cin zarafi. Shi isa idan aka irin wannan dokokin kamar su BAF Act violence suna magana akan cin zarafi na ƴaƴa mata da ƙananan yara
musamman a cikin gida.
Yawwa musamman a cikin gida ai yana kamar bari in ce daga baya aka yi zancen, amma duk zancen ai an gama yin sa tun a inda ka dauko auren da ka'idojin sa. Cin zarafin suna faruwa ne a yayin da ka karya sharaɗin auren ko ka tozarta alƙawuran auren da aka ɗauko aka baka, ka tozarta su shine fa cin zarafin da ake magana akai.
To da fata tsawon lokacin da muka ɗauka muna bayani ya taimaka wajen fahimtar wannan ƴanci, za a kuma ɗauki matakan aiwatar da shi domin ci gaban iyali da gina ƙasa. Inda za mu dasa aya kenan akan wannan batu, sai dai kamar sauran batutuwa da muke haska fitila akai a wannan shirin, idan wata sabuwa ta taso kan batun za mu sake komawa. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Barista Aisha Aliyu Tijani da Ustaz Abubakar Abdulsalam Baban Gwale da kuma Comrade Yahaya Shu'aibu Ungogo, sai wakilin mu Mahmud Ibrahim Kuri da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, da Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin. Sai ku tare mu mako mai zuwa, inda za mu gutsuro hira da ɗaya daga cikin matan da shirin Kallabi ya haska fitila kan gudunmuwa da suke badawa ga cigaban al'umma. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin alheri, ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya. Komi